Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci tare da fatar masu azumi sun sha ruwa lafiya. Wanda yanzu haka mu kuma agogon mu ke cewa karfe 4:30 na maraice a nan gundumar Colombia. Wanda muke da kimanin sa'o'i 4:30 kamun masu azumi su kai ga shan ruwa. A wannan rana ta Alhamis 29 ga watan Afrilu shekara ta 2021. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Muka sake dawo muku a cikin shirin. Muna dauke da rahoto akan ci gaba da tabarbarewar tsaro a kudancin Najeriya, haka ko arewacin kasar duk sammakal. Ko menene makomar ƴan kasar a wannan lokaci na mulkin demokradiyya? Kamar kowace rana irin ta yau, muna tafe da rahoto na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya. Daga bisani sai mu kawo muku labaran tamola a takaice, sai mu karkare shirin da nasiha albarkacin wannan wata na Ramadan. Amma duka mu kai ga waɗannan, sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da kudirin faɗaɗa shirin gwamnati na taimakawa yara da iyalai Amurkawa. A jawabin da ya yi karan farko a wani zaman haɗin gwiwa na majalisar dokokin ƙasar a jiya Laraba, Biden ya ce ba zai yi wa 'yan Democrat da Republicans bata lokaci suna gogayya da juna a cikin gida ba, da har za su manta da yin gogayya da sauran ƙasashen duniya. Dan samun nasarar yin wannan gogayyar saboda makomarmu, a gani na akwai buƙatar mu yi wani muhimmin abu da ba kasafai ake yi ba don iyalanmu da 'ya'yanmu, a cewar shugaban. Kudirin da shugaban ya gabatar na dala triliyan 1.8 ya kunshi tallafin gwamnati na biyan shekara biyu a makarantar sharar fagen shiga firamare don yara 'yan kasar, da kuma tallafin shekara biyu na zuwa kwaleji kyauta ga matasa. Wajadan ya kuma buƙaci samar da dala biliyan 225 don tallafawa cibiyoyin kula da yara ƙanana don iyalan Amurkawa, da kuma biyan allowance ɗin aƙalla dala 250 ga iyaye. Ƙasar Habasha ta kulla dubban 'yan ƙabilar Tigray a wasu cibiyoyin tsare mutane a faɗin ƙasar bisa zarge-zargen cin amanar ƙasa. Yawancin lokuta aka riƙe mutanen tsawon watanni ba tare da an tuhume su ba, kamar yadda kamfanin dillancin labaran AP ya gano. Ga makaman da galibi suka kunshi jami'an tsaro. A bayyane yake wani yunkuri ne na kawar da hukumomin kasar da a baya 'yan Tigray suke rike da su, yayin da gwamnatin Habasha ta shiga wata na 6 tana fada a yankin na Tigray. Waɗanda aka kama da iyalai da baƙi sun yi bayani akan ɗaruruwan mutane ko ma fiye da aƙalla 1,000 da ke tsare a wurare aƙalla 9, ciki har da sansanonin sojoji da wata kwalejin harkokin noma. Gwamnatin Abiy Ahmed ta amince da cewa ta kulla wasu manyan sojoji 'yan Tigray, amma kamfanin dillancin labaran AP ya bada rahoton cewa a karan farko kamakaman sun wuce yadda ake tunani, kuma ba a yi su bisa tsari ba. Kamakaman sun hada har da limaman addini da ma'aikata. Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Border, da kuma ake kira MSF a takaice, na yin kira ga gwamnatin kasar Kenya da ta tuntuɓi mutanen da ke sansanonin 'yan gudun hijira kafin ta rufe sansanonin gaba ɗaya. A wani rahoto da ta fidda, ƙungiyar agajin ta likitoci ta faɗa a jiya Laraba cewa hanyar mutunta bil'adama za ta tabbatar da hukumomi sun fahimci yanayin tsaka mai wuyar da 'yan gudun hijira ke ciki, da kuma samar da makoma mafi dacewa. Yayin da kungiyar MSF ke goyon bayan buƙatar dorarren hanyoyin inganta sansanonin 'yan gudun hijira, kungiyar ta damu matuƙa akan yadda ba a jin koken 'yan gudun hijirar da ke zama sansanoni, a cewar rahoton. A farkon wannan shekarar hukumomin Kenya suka sanar da cewa sun shirya rufe sansanonin 'yan gudun hijira da ke Dadaab da kuma Kakuma.
To kuwa gaida Maryam Dauda da ta karanto mana cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma lokaci ne na taskar rahotanni. Har dai yanzu ana iya cewa bata canza zani ba na irin halin rashin tsaro da ake ci gaba da fuskanta a kudancin Najeriya, don kuwa ana ganin irin kisan dauki daidai da ake samu a yankin, duk kuwa da irin matakai da mahukunta ke ikirarin suna dauka. Na baya-bayan nan shine wani kisan gilla da aka yi wa wasu Fulani mazauna kudancin kasar. Alfonso Okoro Igwe ya bi kadin halin da ake ciki ga kuma rahoton da ya hada mana.
Kungiyar Fulani makiyaya ta niyyarci Allah Cattle Breeders Association of Nigeria reshen kudu maso gabashin Nigeria ta yi alawadai da kisan gillar da wasu da ake zargin mayakan kungiyar IPOB ne suka yi wa kimanin Fulani 19 a garin Ibariam da ke karamar hukumar Anambra ta gabas na jihar Anambra yan kwanakin nan, inda ta yi kira ga hukumomi da su tashi tsaye su yi duk abin da ya kamata wajen kare rayuka da dukiyoyin al'ummarsu. Alhaji Gidado Siddiki shine shugaban wannan kungiyar a kudu maso gabashin Najeriya.
Wato wannan abun da ya faru dai a gaskiya abun ba da tsoro ne. Mu gaskiya ba mu taba gani ni a nan wannan abun da na gani ban taba gani irin sa ba. Saboda a zo a samu gida gaba daya da mutum da matansa da ƴaƴansa gaba da aka kashe. To kai wannan abun ne ya bani wa mace. Kuma ba abun da za mu faɗa sai dai mu ce Allah ya tsaya na gaba. Amma gaskiya abun nan an tsokane duk wani mutumin da ya zama wancan ba fulata ne da abin an tsokane. To abun da nake kira gwamnatin jiha da ta kawo su kashe akan
Yace dokar na wanzuwa ne daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safiya, kuma za ta kasance har zuwa lokacin da gwamnatin jihar ta sanar. Dokar dai ta shafi garuruwan Umueri da Aguleri da kuma Ibariam duk a karamar hukumar Anambra ta gabas. Ta kuma shafi garuruwan Okuzo da Nteje duk a karamar hukumar Oyi. Dokar ta zama wajibi saboda asarar rayuka sanadiyar hare-haren ƴan bindiga da kuma wata fafatawa tsakanin wasu ƙauyuka guda biyu a garin Okuzo a sanyin safiyar Litinin da ta gabata. ƴan sanda da sauran ma'aikatan tsaro sun riga sun kwantar da tashin-tashinan, amma ba za mu sassauta ba wajen tabbatar da tsaro a faɗin jihar Anambra. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Ita kuwa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya sun yi kira ga matasan kasar da su tashi tsaye wajen neman mafita da kare rayukansu da dukiyoyinsu. La'akari da cewar gwamnatin kasar ta gaza wajen samar da tsaro ga al'ummarta tare da kari kan cewar batun zaɓe na shekarar 2023 ne kadai abu da shugabannin Najeriya suka sa a gaba ba batu na tsaro ba. Daga birnin tarayya Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko muna da ƙarin bayani.
Biyo bayan tashe-tashen hankula da yin sanadiyar salwantar da rayuka a yankunan kudu maso gabashin Najeriya da kuma sace-sacen mutane domin karban kudin fansa da ke neman kai wankin hula dare da karba iko na wasu garuruwa a yankin arewacin kasar da masu wuta da zaune tsaye ke yi a Najeriya. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya, Nastura Ashir Sharif, a wani taron manema labarai da aka gudanar a Abuja, ya ce a zahirin gaskiya gwamnatoci ba su damu da matsalar tsaro da kasar ke fama da ita.
Gwamnatocin mu sun gaza tun daga sama har zuwa ƙasa, to da gwamnatin tarayya da gwamnonin mu na jihohi da daman su hankalin su gaba ɗaya ba akan shugabanci da wahalar shugabanci da aka dora musu akai a wuyan su suke ba, hankalin su yana kan magana zaben 2023. Mu muna kira ga tsaran mu daga ɗan shekara 20 zuwa shekara 55 a ƙasar nan su tashi su nemi da su gyara ƙasar su, su nemo su kafa hanyoyin su na tsaro, su kafa hanyoyin da za su kuma samu yanda za a sulhu a guraren da za a iya samun sulhu, inda ba za samu sulhu ba su hada kansu su fita su yaki waɗanda suke yakasu.
Batun zargin kisan gilla da kungiyar IPOP mai rajin kafa kasar Biafra ta yi wa wasu ƴan kabilar Fulani a jihar Anambra. Kungiyar ta yi kira ga sauran kasashen duniya da su sa baki wajen shawo kan hukumomin Najeriya da Majalisar Dinkin Duniya don sauƙaƙa batun na kafa kasar Biafra.
Ba dalilin da wani mutum zai zo ya ce bai san zama da kai, kai kai nace ka ce dole sai ya zauna da kai, babu hujja a wannan al'amari. Kuma Najeriya ƙasa ce da ta sa hannu akan yarjejeniya a Majalisar Dinkin Duniya ta cewar ta yarda da duk wani wato neman yanci na zagikar kasa ta kai ba cikin tashin hankali ba, ta yarda da wannan abu. Dan me yasa tun wannan abin yana karami bai zama tashin hankali wannan ba, gwamnati take da ta shiga aiwa. Mun ba su shawara, mun ce da su muna ganin tunda mutanen su ba sa son a zauna a kasar nan, ba sa son kasar nan a ba su kasar su, wannan tashin hankalin Allah ne kadai san iya inda zai tsaya.
Kan wannan batu masanin tsaro a Najeriya Dr. Yawuza Getso yayi tsokaci akai.
Kuma wato sakaci da nuna halin ko unkula da rashin kishi da kuma rashin sanin ciwon kai irin na gwamnonin arewa yana daga cikin abin da ya kara ko yake kara rura wuta da bunƙasa wannan matsala da halin da ake ciki da kuma wato shakulatin bangaro da ake yi da matsalolin da suka shafi arewacin Najeriya. Yanzu inda mutum ɗaya aka kashe a arewa yanda aka kashe Fulani a ƙasa kwanan nan da kuma kwanakin baya, da ba mu san iya mutum nawa aka kashe ƴan arewa a kudancin Najeriya a matsayin daukar fansa ba. Ba kira muke yi da cewa ƴan arewa su dauki makami ayi fito na fito ba, amma abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ake nuna wa mu mutanen arewa tamkar cewa mu ba ƴan kasar Najeriya bane, tamkar ba da mu ake rikon Najeriya ba, ba da mu ake aiki a Najeriya ba, ba da mu ake samun yin gudanar da mulki a Najeriya ba, tamkar ba mu da wani amfani, ba mu da wata rawa da zamu taka, ba mu kicin da an ci zabe an samu buri na abin da ake nema.
Da ƙarshe dai kungiyar ta bayyana cewa idan ba a gaggauta shawo kan matsalar rashin tsaro da Najeriya ke fuskanta a halin yanzu ba, ba shakka zai iya bazuwa ga dukkan sassan yankin kudu da Sahara.
Idan Biafra suke so a tattara ba su Biafra su je su kasa su. Wannan shine abin da muke ta faɗa. Mun rubuta a Majalisar Dinkin Duniya wannan a 2017, mun rubuta a 2018, mun rubuta a 2021 lokacin da aka yi wannan NSAS aka dinga kashe mutanen arewa a gurin nan. Menene ne wai shi terrorism din nan? Duk abin da yake cika shi kai na terrorism wannan kungiyar ta tabbata kungiya ce ta addanci, amma kasashen waje suke ba ta daurin gindi. To da a zo a ce sai an kai mu kasa mu mutan arewa, an ruguza yankin mu, an rusa mana tattalin arziki, an rusa zaman lafiyar mu, an rusa mana mutunci da darajar da muke da ita a duniya, sannan a zo a tarwatsa kasar kuma haka. Gara a tarwatsa kasar, gara a zo a raba cikin kwanciyar hankali tun kafin a ruguza mu gaba ɗayan da ba za mu iya motsi ba.
A halin da ake ciki yanzu a Najeriya, al'ummar kasar na bacci da ido biyu har lokacin da za a samu magance wannan matsala ta rashin tsaro. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma lokaci ne na rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya, wanda Zainab Babaji ta hada.
Matsalar tsaro ya kasance babban matsala cikin ɗimbin matsaloli da akasarin jihohin Najeriya ke fuskanta. Dubban mutane ne 'yan bindiga suka kashe, dubbai aka yi garkuwa da su, dubbai suka samu raunuka, miliyoyi ne kuma ke gudun hijira a sassa daban-daban na Najeriya. Duk da kokarin da hukumomi da jami'an tsaro a matakai daban-daban ke yi na wanzar da tsaro a kasar, har yanzu al'umma da dama ciki har da su jami'an tsaron na fuskantar barazana. Ko a ranar Litinin da ta gabata 'yan bindiga suka fada sansanin 'yan gudun hijira ta Abanega da ke wajen garin Makurdi a jihar Benue, inda suka kashe mutane 7, mutane 9 kuma suka samu raunuka. Bayanai sun nuna da cewa maharan sun shiga sansanin 'yan gudun hijiran ne tun daga karfe 12 dare har zuwa karfe 2 asuba ba tare da wata turjiya ba. Sansanin yan gudun hijirar wanda ke da tazarar tafiyan mintuna 10 a mota daga makurdi fadar jihar Benue kan hanyar lafiya jihar Nasarawa na dankare da yan gudun hijira 8620. Gwamnatin jihar Benue Samuel Otom ya tabbatar da cewar yan bindiga sun hallaka fiye da mutane 70 a cikin makonni biyu a kananan hukumomi uku na jihar.
As I talk to you, more than 800,000 people in Benue State are IDPs. They could not go to their farms.
Yace a yanzu da nake magana da ke, fiye da mutane 800 ne ke gudun hijira a fadin jihar Benue, kuma ba za su iya komawa gidajensu ko gonakinsu ba. Gwamnan yace waɗanda ma suka yi kokarin komawa gidajensu an sace matansu da ƴaƴansu, wasu kananan yara da ƴan bindigar suka sace sun yi musu fyaɗe har kwanaki 7, ta yadda yanzu haka ma ba sa iya tafiya, ana musu jinya ne a asibiti.
I expect the government to come out and condemn what is happening.
Gwamnan Samuel Otom yace ina zaton gwamnati za ta fito ta yi tur da abubuwan da ke faruwa.
Nigeria is sitting on a keg of gunpowder and this thing will destroy all of us.
Yace Nigeria tana zaune ne akan garin bam, kuma wannan zai hallaka mu duka idan har gwamnati bata dauki mataki da kowa zai bi doka ba. Kwamishinan yada labarai al'adu da yawon shakatawa a jihar Benue, Madam Gunan Adingi, tace a gaskiya yan gudun hijirar jihar na fuskantar matsanancin rayuwa.
Abun tausayi, suna cikin camp din ba shawara mai kyau suke cike ba, ga wahala, ga ba abinci kamar inda suke so, ga kana zama gidan da ba naka ba, ga kana so kai wanka baka samu ba, ga kana so ka huta baka samu lokacin da zaka yi siyasa ba. Abun kai da tausayi.
Har yanzu akwai waɗannan yan kasan waje
suna nan har yanzu. Suna ikyoge wannan har United Nations abun nan masun je wurin su tafi duba da kansu. Abun tausayi ne gaskiya.
To amma me gwamnati take yi wajen kula da ƴan gudun hijira na cikin gida da kuma waɗanda suka shigo daga waje, me ake yi don taimaka musu?
Gwamnati yana taimakawa, amma gwamnati ba zai kashe kudin su duka kan IDP kan ba, in ba wai mutane waɗansu suna kawo kaman kayan sa kuma abinci a zuwa na bada mutanen kyauta ba, gwamnati kawai ba zai iya wannan aiki ba. Gwamnati yana kokari, amma gaskiya kan akwai matsala, akwai damuwa, amma ba maganan taimako sa su a IDP kan ba, muna so su koma gidajensu ne. Abun da gwamna na yana fada kenan, mutane ba za su zo na IDP kan shekara 5, shekara 6, za su zo su mutu a wurin ba kyau, damuwan kenan. Muna so federal government su zo su taimake mu, mutane na su koma gidajensu, su ma su huta, su yi noma, su zama kamar mutane da su ma suna da kaya nasu nasu, ba wai ana kullum mutum zai baka abinci, kullum za a baka wannan, ba haka.
Wani lauya mai zaman kansa barista Adamu Nuhu Kanam ya bayyana wasu shawarwari da za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro.
Abu na farko shine mu karan kanmu ya kamata mu yi fada ma kawuna kuma mu sayar da gaskiya, mu sayar da ibada, mu yarda da Allah shi yake yin kuma shi yake iya magance komai. Abu na biyu kuma ita shugabanci da kuma harkar tsaro ba aiki ne na mutum daya ba. Abu ne wanda bai dace ba a kullumin ya zama mun zanna a gindin itace muna ta ce shugaban kasa bai yi kaza ba ko gwamna bai yi kaza ba. Mu a namu masaya a matsayin mu na ƴan adam kuma ƴan kasa ne muke yi don ganin cewa an samu zaman lafiya a kasa, saboda masu aikata wannan abin daga cikin mu suke, kuma wannan abubuwan ba wai suna yi ne a wani wuri ba, a garuruwa suke yi. So tunda a garuruwa suke yi, a kauyenka, a anguwanka, wani mataki ka dauka don ganin cewa ka sa ido akan wanda suka shiga anguwan, ka sa ido akan wanda suka fita anguwan, ka sa ido akan wanda suke yawo da makamai mai kyau ko mara kyau.
Ta yaya mutane da ba su da ko makami suna bacci a zo a far musu, ta yaya za su ba da wannan gudunmawa ta su?
Ai dokan kasa ta ba mu dama na idan muka ga abu ba daidai ba mu sanar mahukumar su ya aiki a kai. Hukuma ba za su iya sanin cewa abu na faruwa a wuri ba in ba a gaya musu ba. Idan ka faɗa musu cewa kaza na faruwa su ba su yi komai a kai ba, to anan kaga sai ka kama su da laifi. Ya zama dole ita gwamnati ta tashi haikan ta tabbatar da cewa ta samu kayan aiki, ta ba su abin da ya kamata na haihuwa su ne a kuma ba su. Mu kuma al'umma mu dinga ba su bayanai akan abin da yake faruwa, saboda ta haka ne za su yi aiki. To ita gwamnati ta zama tana kamanta gaskiya ma wadda take mulki a kansu. Idan kuma abu ya faru, idan ta sa kwamiti suka yi aiki, a tabbatar da cewa abin da aka yi aiki akai an aiwatar. Sannan ta yadda za a iya shawo kan wannan al'amarin shine a yi adalci ma kowa. Mafi akasari wanda suke aikata wannan abin an kama su za su ce a'a saboda ba mu da abin yi ne ko kuma a'a saboda ba a mana adalci ne to ta hanyar da za a yi a karyata su shine ayi adalcin kowa ya gamsu da cewa ana yin adalci ma kowa kunjoyi masu zaman kansu da kuma al'umman gaba daya ya zama dole a tashi haika bayan an tashi haika an yi magana ayi ta addu'a ana roƙon Allah saboda Allah kawai shine zai iya shawo mana kan wannan musifa da yake tattare da mu kawo rabe-raben kawunan da yake tsakanin mu wataƙila aikin shedan ne to kaga muka sa addu'a gaba Allah zai iya shigowa ciki ya magance mana wannan shedan in kan mu ya hagu a kuma shawo kan wannan al'amari
mai martaba sarkin wase Alhaji Muhammadu Sambu Haruna shine coordinator committee sarakunan arewa na jihohin da ke tsakiyar Najeriya yace sun zauna da gwamnonin arewa sun kuma ba su shawarwari kan kawo ƙarshen matsalolin tsaro a shiyar
mun zauna da gwamnonin arewa kuma mun gaya musu shugabannin mu manyan mu sun gaya musu na mu tunani akan hanyoyi da za a bi don wannan matsala ta zo karshe kuma akwai kaman wayansu gwamnoni da ma sun ma fara daukan matakai don ganin wannan abu yayi kuma kaman ni ra'ayina masarauta na tana nan shekara 200 kafin a kafa Najeriya dama ba a samun damuwa ne ai tuntuni ana samun damuwa tuntuni ana yin yaki tsakanin wannan masarauta zuwa wannan masarauta a dalilai ta kasa dalilai ta dukiya ko kuma magana da ke na mata kowa kare kansa yake da al'ummansa da masarautansa wannan abu ya yi existing har Bature ya zo ya gani yayi amfani da musara kuna yayi indirect rule ne da lili da wannan gwamnati yau ta watsar da sarakuna a lokacin mu ba a samun wannan damuwa tunda an gwada lokacin demokradiya ne mun yadda kuma yau su ne shugabannin mu na siyasa amma kana da arziki a gidanka baka yi amfani da shi ba mai amfanin arzikin sarakuna mun san kanmu a mayar da sarakuna wani role da responsibilities saboda mu taimaki gwamnati magance wa'innan abubuwa dama muna yi dama aikin mu ne karba kawai akai a hannunmu
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to da haka muka zo ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Assalamu alaikum da fatan sarare na cikin koshin lafiya bayan haka cikin takaitattun labaran namu za ku ji cewa tawagar yan wasan Najeriya guragu wanda za su shiga wasan Olympic da za a yi a Tokyo a kullun za a ringa gwada lafiyar su saboda cutar corona za a buƙace su da su kasance da amawuli a fuskokin su kowane lokaci sai dai idan za su ci abinci ko kuma shan ruwa da kuma barci da kuma lokacin yin wasa sannan waɗanda za su shigo ƙasar Japan za a ba su na'urar waya wanda zai ba da rahoton lafiyarsu bugu da ƙari babu 'yan kallo daga ƙasashen waje sannan kuma ana ƙila wakalan batun barin 'yan kallo na cikin gida wannan zai bayyana ne a watan Yuni sannan kuma ba za a buƙaci yin allura ma 'yan wasan ba sai dai za a killace su na kwanaki uku da zarar sun isa ƙasar Japan ɗin sai kuma matsayin ƙasashen Afirka guda goma a fannin mata wacce hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta fitar ƙasar Najeriya ita ce na ɗaya sai ƙasar Kamaru na biyu yayin da ƙasar Afirka ta kudu ta zo na uku ƙasar Ghana ta hudu sai ƙasar Cote d'Ivoire ta biyar ƙasar Equatorial Guinea ta shida sai ƙasar Morocco ta zo ta bakwai Algeria ta takwas sai ƙasar Mali ta tara a yayin da ƙasar Senegal ta zo ta goma yanzu kuma sai batun sayan dan ƙwallon ƙafa na ƙasar Masar wanda club ɗin Kitwaris ta yi kan hakan ne na nemi ƙarin bayani daga sakataren club ɗin Kitwaris Abdullahi Ibrahim da abin da ya shaida mini
sunana Abdullahi Ibrahim to kamar yadda dukkan wanda ke bibiyan harkan wasanni musamman namu na Premier Football League ya san yan ƙwallo daga ciki da wajen Najeriya sukan shigo don su nemi aikin yi kamar shi wannan dan kwallo da ya zo daga kasar Masar wato Egypt ya zo ne ta hannun wani manaja wanda yake lura da wannan shi daga kasar Masar sunansa Mahmud Gamal Said Mustafa.
Ana kokarin riba ne shin yaya kuka tabbatar da kwarewarsa wanda ke da sa kuka yin maganan za ku dauke shi?
Kasan ai akwai clip wato abin da ake kira shi hoton wasannin da yayi a wasu wurare. An kawo mana hoton sa mun ga yadda yake positioning, mun ga yadda yake irin yi a cikin fili din sai mu ga zai iya taimakawa. Kuma duk wanda yake bibiyan training session da muka yi ya kalli yadda yaron yake kokari don yana yin abin da ake so, inda baya yin abin da ake so kusa, inda na tabbatar da ya sanar da mu.
Shi kansa nawa ne kuma ko yana da mata?
A bai da mata a nan yanzu, kuma shekaransa 21 ne. A yadda
ta bakin sakataren club din Wiki Torres kenan hira ta da shi dan ganin sayan dan wasa da suka yi na kasar Masar Abdulrahman Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Kuma za mu kawo muku takaitaccen nasiha albarkacin wannan wata na Ramadan daga bakin malamai.
Sunana Abdulhamid Malam Ahmadu, mai wa'azi da magaram Niger. A takaice zan yi jan hankali ga ƴan uwana matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma, watan Ramadana wanda Allah yake cewa cikin Alkur'ani shahrur Ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas. Shine wata na Ramadana wanda Allah ya sabbata, wanda unzila fihi alqur'anu, an sabbata alqur'ani a cikin shi, sai Allah ya ce hudan linnas, shirye ga mutane. A farko abinda dan adam yake fara zamantawa bayan ya hutar ga halin kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi. Shi kuma saurayi mutun ne wanda zai zamana cewa yana da kwalluwa wadda a kullun tana buƙatar mizani, abinda zai ja ta rayuwar da ta yi daidai, ya zamana yayi rayuwa harkon shi ya amfana da ita a wajen tahiyyar da ita ganin ya shiri. Babban abin da zamu yi magana akai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma, saboda Alkur'ani yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka, kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka. Amma ya zamanto ga tagayyarar rayuwarka, ko kuma tagayyarar hankalinka, ko kuma kai asarar lokacinka, wanda anan gaba in ka wuce halin kuruciya ta matasa zaka shiga halin zamantakewa ne zaka rike iyalanka. Shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shirgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a, ya zamana an same shi da hankali da nutsuwa kuma tare da lafiya, yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wadi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari yace ya ma'ashara shababi man istada'a minkum alba'ata falyatazawwaj, ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure, fa in lam yastadiyin ba zai iya ba, annabi yace fa alaihi bisawmi, na gare shi ya dinga yin azumi. Kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen ragewar sha'awa, in ma ya zama da cewa baka da aure. Saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zamana cewar a Ramadan ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci. Almuhim abin da musulunci ya yi so, idan Ramadan ya zo matashi ya zamana cewa ya zagi ne damsi wajen yawaita yin addu'o'i da yawaita yin azkar.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da kudaden fadada shirin gwamnati na taimakawa yara da iyalai Amurkawa. A jawabin da ya yi karan farko a wani zaman haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin Ƙasar a jiya Laraba, ƙasar Habasha ta kulle dabban 'yan ƙabilar Tigray a wasu cibiyoyin tsare mutane a faɗin ƙasar bisa zarge-zargen cin amanar ƙasa. Yawancin lokuta akan rike su tsawon watanni ba tare da an tuhume su ba, kamar yadda kamfanin dillancin labaran AP ya gano. Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Borders da kuma ake kira MSF na yin kira ga gwamnatin ƙasar Kenya da ta tuntuɓi mutanen da ke sansanonin 'yan gudun hijira kafin ta rufe sansanonin gaba ɗaya.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe cikin shirinmu na ƙarfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia. Da fatar ku kwana lafiya. Ku kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace. Salam.